Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau ranar talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
To Maryam, hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta sanar yau talata cewa sama da bakin haure 2,500 ne ciki har da yan Najeriya suka rasa rayukansu yayin da suke ketara tekun Baharam. Sama da mutane miliyan 44 suke fuskantar wani irin nau'i na bauta ta zamani bisa ga wani sabon rahoto. Kana ƙasar Saudiya ta ce ta kakkabo wani harsashi mai linzami da aka harbo daga Yemen jiya Litinin da dare.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan yadda matatan man fetur ɗin Najeriya ke aiki cikin shekara ɗaya da kafa sabuwar gwamnati. Da shike yau ce ranar faɗakar da jama'a akan illar shan taba sigari ta duniya, muna ɗauke da rahoto akan wannan. Bayan haka za ku ji fashin bakin da masana suka yi akan irin dangantakar da ke tsakanin 'yan majalisar zattawa da ta dokokin Najeriya a wannan gwamnatin cikin shekara ɗaya. Za kuma mu kawo muku shirin noma wanda Halima Jumrau ta shirya kuma za ta kawo, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta sanar yau talata cewa sama da bakin haure 2,500 ne ciki har da 'yan Najeriya suka rasa rayukansu yayin da suke kokarin ketare tekun Baharam zuwa kasashen Turai kawo yanzu a shekara ta 2016. Akasin haka a shekara ta 2015 mutane 1,855 ne suka rasa nasu rayukan. Galibin 'yan gudun hijiran da ke wannan tafiyar mai cike da hadari sun fito ne daga Najeriya da Gambia, yayin da galibin waɗanda suke fitowa daga Siriya da Afghanistan da kuma Iraq ke ci gaba da ketawa ta Turkiyya da Girka bisa ga cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. A cikin makon da ya gabata kawai an yi kiyasin cewa kimanin 'yan gudun hijira 880 suka mutu yayin da suke kokarin ketare tekun Baharam. Ƙungiyoyin jin ƙai sun fitar da hotunan wani ma'aikacin ceton rayuka na ɗan ƙasar Jamus yana riƙe da gawar wani jinjiri da ya nutse da nufin jan hankalin hukumomin ƙasashen Turai su ɗauki mataki.
Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa jiya Litinin cewa hukumomin ƙasar Sudan sun ta sake aƙalla 'yan asalin ƙasar Eritrea su 442 ƙasarsu da suka hada da 'yan gudun hijira 6 da aka yi wa rajista a cikin watan Mayu na wannan shekarar. Jerry Simpson, wani babban jami'in gudanar da bincike da kuma fafutukar kare haƙƙin bil'adama a cibiyar Human Rights Watch ne, ya ce Sudan tana kamawa da kuma tilastawa al'ummar Eritrea komawa hannun gwamnatin kama karya ba tare da ƙyale 'yan gudun hijirar su nemi mafaka ba. Ya ce ya kamata Sudan ta haɗa hannu da cibiyoyin tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kare mutanen ba ta sake su ƙasarsu inda za su fuskanci tsangwama ba. Dokar ƙasa da ƙasa ta ce tilas ne a ba masu neman mafaka damar neman izinin zama a kuma yi nazarin buƙatar da suka gabatar kafin a maida su ƙasashensu. Dokar ta kuma haramtawa ƙasashen ta sake waɗanda ke neman mafaka zuwa ƙasashen da za su iya fuskantar barazana daga samu saƙuba ko kuma su rasa rayukansu. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatin Eritrea ta ba da umarnin cewa tilas duk 'yan ƙasar da ke ƙasa da shekaru 50 su shiga soja na tsawon wa'adin da ba a ƙayyade ba. Ana ɗaukar ƙauracewa ƙasa a matsayin gudu daga bakin aiki da ake hukumtawa da aiki mai tsanani da kuma ƙuntatawa ta haɗawa da gasawa mutum a ƙuba a gidan yari.
Sama da mutane miliyan 44 suke fuskanta wani irin nau'i na bauta ta zamani bisa ga wani rahoto da wata cibiya da ke sa ido kan batun bautar da bil'adama ta wallafa yau talata. India da Uzbekistan suna cikin kasashen da suka fi yawan mutanen da ake bautarwa. Al'ummar Uzbekistan suna fuskantar yanayin bauta inda hukuma ke tilasta su cira auduga. Korea ta Arewa ita ma tana cikin jerin kasashen da ke da bayi tsakanin al'umma inda ake bautar da fursunoni da tilastawa waɗansu karuwanci da kuma auren dole. Lamarin ya fi sauki a kasashen da ke da arziki. Kasashe 12 da matsala ba ta yi kamari ba sun hada da kasashen yammacin Turai da Amurka da Canada da Australia da New Zealand. Sai dai binciken ya kuma nuna cewa Qatar, Singapore, Kuwait, Brunei, Hong Kong, Saudiya, Bahrain, Oman, Japan da kuma Korea ta Kudu suna cikin jerin kasashen da gwamnatocinsu ba su dauki matakin a zo a gani ba dangane da bauta irin ta zamani duk da arziki da kuma ci gaban da suke da shi. Binciken ya yi la'akari da batutuwa kamar wato karewa da kuma mutunta bil'adama da kula da lafiya al'umma da tsaro da samun muhimman ababen more rayuwa kamar abinci da ruwan sha da kula da lafiya da yanayin kaura da kuma rikici. An gudanar da wannan binciken a kasashe 167 sai dai ba a ba da sakamakon binciken na Afghanistan da Iran da Iraki da Somalia da Syria ba da kuma Yemen sabili da rikicin da ake fama da su a waɗannan kasashe.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Saudiya ta ce ta kakkaɓo wani harsashe mai linzami da aka harbo daga Yemen jiya Litinin da daddare. An lalata harsashen mai linzami ne a sararin sama ba tare da cutar da kowa ba. Bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudiya SPA, wannan ne harsashe mai linzami na biyu da Saudiya ta kakkaɓo wanda Yemen ta harbo cikin wata guda. Dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan shugaban ƙasar Yemen, Abdurrabu Mansur Hadi, sun ce wannan harin na iya sawa su sake shawara akan tsagaita wutar da aka yi da ta ba da damar tattauna wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a Kuwait cikin watan Afrilu. 'Yan tawayen Houthi su ke da iko da Sana'a babban birnin ƙasar tunda suka kwace shi a watan Satumba shekara ta 2014 bayan watanni 6 suka doshi kudancin ƙasar da wato da gumurzun da ya kai ga kwace tashar sufurin ruwa da ke birnin Aden da kuma tilastawa shugaban ƙasar wato Mansur Hadi gudu zuwa Saudiya. Tunu gwamnatin Hadi ta sake kwace Aden tare da taimakon dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya. Rikicin ya yi sanadin kashe mutane 6,400, miliyoyi kuma suna matuƙar buƙatar agaji. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Bayan cika shekara ɗaya da kafa sabuwar gwamnati, masana na ci gaba da duba irin sauye-sauyen da aka samu ya zuwa yanzu, musamman ma ta ɓangaren man fetur. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
From 2010, average oil prices were 100 United States dollars per barrel.
Shugaba Buhari ya ce tun 2010 farashin gangar fetur a kasuwar duniya ke faduwa, inda hakan ya wanzu kan ganga ɗaya dala 100. Muka tsaya muka lashe zaɓe, inji Buhari, gangar sai ta gangaro zuwa dala 30. Kuma sam gwamnatin baya ba ta tanadi wani asusu ko ajiya don magani irin wannan yanayin ba. Ta wannan bayani ne shugaba Buhari ya kare rashin gani wani gagarumin sauyi a ɓangaren man fetur da ya shafi har ma da yiwuwar gina sabbin matatun man fetur ɗin don daina shigowa ko rage shigowa da man daga ƙetare. Take dai gwamnatin ta ɗau matakin kauda tallafin man fetur da aka yi bayani ya fi amfanar wasu mutane ƙalilan, amma dai hakan ya shafi talakawa da ya sanya litar mai komawa naira 145 daga naira 86. Gwamnatin dai ta nuna damuwa ta jawabin shugaba Buhari yadda sabbin 'yan tsagiran Niger Delta Avengers ke fasa bututun fetur da kai hari kan cibiyoyin man, wanda hakan ke haddasa matsala ga kamfanonin haƙar mai da ma adadin man da ƙasar ke haƙowa kullum. Tun watannin baya gwamnatin ke albishir ɗin ta gyara matatun man fetur, musamman ma ta Fatakwal da Kaduna da ke rage wahalar man da ake buƙata a cikin gida. Shin wani tasiri hakan ya yi ga lamuran samar da fetur ɗin, ko kuma shin matatun na tace mai yadda ya dace? Ita ce tambayar da na yi wa tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna, injiniya Kailani Muhammad.
Wannan escravos ɗin da aka gyara duk bai fi mako biyu ba yanzu an fara tura mai ba ta jirgi ba kuma zuwa refinery na Port Harcourt da Kaduna. To kaga wannan yanzu da aka fasa na Chevron babban matsala ne gare mu. Mai da ake rabawa na Nigeria an dai gyara pipeline na Ibadan zuwa Ilori ana tura mai. Ta nan kuma yanzu da ake turawa an ce Port Harcourt ta dinga tura mai zuwa Kaduna wanda za a dinga turawa cikin pipeline din saboda jihohinmu na arewa. Tunda ana shigo da mai kuma mun samu refineries dinmu suna aiki. Kaduna ta fara ba da supa yau. Muna kira ga gwamnati kada ta bata lokaci a kamo tamfolo da waɗanda suka kawo wannan cikas gwamnati ta dau mataki a kansu.
Masanin tattalin arziki Abuja Yushewu Aliyu na ganin ko ba fara cin gajeruwar wasu sassa kamar noma da ma'adinai waje da fetur a ɗan ƙanƙanin lokaci ba. Gwamnatin Najeriya ka iya samun kafa ta wasu yarjeniyoyin.
Sauƙinsa shi ne ta shiga wasu yarjeniyoyi da inda za su samu wasu kuɗaɗe wanda mai yiwuwa ba na haraji ba, mai yiwuwa kuma ba kuɗaɗe ne waɗanda za a ci bashi. Tunda irin bayanan da masu sharhi ke kallo shine ana tunanin kudaden da ake karbowa a hannun waɗanda ake ganin kudaden ƙasa ne to za a iya a cikin shekaran a yi amfani da su a cikin kasafin kuɗin.
Hanyoyin mafita da masana ke bayarwa su ne tara kudaden shiga na cikin gida da matukar rage dogaro ga fetur. Kazalika maimakon gyara matatun fetur na yanzu a gina ƙanana na zamani da za su iya samar da abin da ake bukata har ma fiye da tsoffin. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi.
Dan Allah dan Rasulullahi.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ranar 31 ga watan Mayu kowace shekara ne hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ware domin wayar da kan jama'a akan illar shan taba sigari a tsakanin al'umma. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibrin ya turo mana rahoto daga Lagos.
A wani kiyasi da hukumar lafiya ta duniya ta fitar da ya nuna cewa kimanin mutane miliyan 6 ne ke mutuwa a duk shekara a sabili da kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da shan taba sigari. Taken bikin na bana dai shine hana kawa wajen tallace-tallace na kwalayen sigari, abinda hukumar lafiya ta duniya ta ce zai taimaka wajen rage sha'awar shan taba sigari a duniya. A sakonta domin bikin na bana, shugaban hukumar lafiya ta duniya Margaret Chan ta ce fatan hukumar shine na ganin cewa gwamnatoci daban-daban na kasashen duniya sun saka ido akan kamfanonin taba sigari na ganin cewa sun rage irin kawar da suke sawa a kwalayen taba ta yadda hakan zai rage daukan hankalin jama'a musamman ma dai matasa wajen zukar taba ta sigari. Kawo yanzu dai binciken likitoci ya nuna cewa taba sigari na kunshe da akalla sinadarai kimanin 600 wanda kuma idan aka kona za su fitar da wasu sinadarai kimanin 700,000 masu cutarwa ga bil'adama wanda kuma akasarin su ke haifar da cutar kansa ko kuma daji. To kowane irin cututtuka ne masu shan taba sigari kan kamu da shi? Ga dai likitan hada magunguna Saluhu Ibrahim.
Shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu dimbin yawa a bil'adama. Na farko akwai ciwon da ake cewa COP, chronic obstructive pulmonary disease. Shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun ɗan adam. Sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa da ke shafar huhun ɗan adam. An gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji, ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata.
Bisa la'akari da illar da shan taba sigari ke haifarwa ne dai yasa majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta amince da dokar hana shan taba sigari a bainar jama'a. Sai dai kusan bayan shekara guda da kafa wannan doka, bisa ga dukkan alamu dokan baya tasiri a bainar jama'a. Duk kokarin jin ta bakin wasu masu shan taba sigarin dai ya citara. Sai dai da kyar na samu wani da baya so na ambaci sunansa wanda na tambaye shi yanda suke ji game da wannan doka na hana shan taba sigari da majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta zartar.
Gaskiya ni a wurina gaskiya ni ban ce haka ba, because dokar nan ni indai a wurina ne bare yi ba. Ko zai yi zai doka lokaci sosai.
Ku ba za ku bi umarnin wannan doka ba ke?
Ba wai za mu ba ni zan iya bi amma sauran fa wanda basu ji magana ba to yanzu ya zai zama zamanto musu ya sai su gane cewa wuki gashi ga abinda gwamnati suka sa a gaba kuma ya amfani kuma ana so kuma ku bari kaman abinda kake abinda kada da kana yi kaman shekara 20 ko an waye gari ko a cikin hawa daya ko a ce maka kai wai